إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن، فإن الله عز وجل أمركم بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد تحدثنا في خطبة ماضية عن حقوق الأولاد على الآباء، الحقوق التي تجب على الآباء أداؤها تجاه أولادهم وأبنائهم، فإن الله عز وجل أناط بهم مسؤولية وسوف يسألهم الله عنها يوم القيامة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منها: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقد أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديثا أثناء شرحه لهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في درجة القبول إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعدوا للمسألة جوابا. إن الله تعالى لا محالة سائلكم عن حقوق أبنائكم عليكم، ولا بد أن تجيبوا على هذه الأسئلة التي أو على هذه المسألة التي سوف تسألون عنها يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعيته، ما استرعى الله أحدا رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد فسر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى الحقوق التي على الأب تجاه ولده في حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو مسؤول عن رعيته، قال: وهو سياسته لأمرهم وإيساله حقوقهم. إذن فلا بد على الأب أن يؤدي الحقوق التي عليه، فإن عقوق بعض الأبناء إنما يسبقه عقوق بعض الآباء، كما روى السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين وهو مرسل بدون إسناد لكنه يستأنس بما فيه من المعنى، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، فشكى له عقوق ابنه، فنادى عمر على الابن فأعلمه بما شكى به وتظلم به أبوه. فسأل الابن عمر رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أما لي عليه من حقوق؟ قال عمر: نعم. قال: وما حقوقي عليه؟ قال: أن ينتقي لك أما، وأن يختار لك اسما، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد لعمر رضي الله عنه: والله ما فعل أحدا من هذه الثلاثة، فإنه اختار لي أما رقيقة، وكذلك سماني زعلا، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فالتفت العمر إلى الأب فقال: وجئت تشكو ابنك إلي؟ قال: نعم. قال: فأنت سبقته إلى العقوق. هذا على أن على الأولاد على الأبناء من حقوق الآباء ما يثقل كواهلهم، لكن مع ذلك يجب على الآباء أن يؤدوا ما عليهم من الحقوق قبل أن يطالبوا بحقوقهم على الأولاد. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باين هكا أموا kamar yadda muka dauko bayani a wani lokaci game da haƙoƙin ƴaƴa da wajibi ne iyaye su sauke su, wanda haƙoƙi ne masu girma da nauyi, kamar yadda muka sani Allah ya dora shi a wuyan iyaye, kuma dole sai sun sauke shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa kowa a cikin kunnan da kuke gani Allah ya dora masa wani nauyi a wuyansa, ya bashi kiwo, kuma sai an tsaye da shi ranar alkiyama an tambaye shi game da wannan nauyi da aka dora masa, sai kai bayani sannan ka huce in ma aljanna za ka shiga ka shiga. Daga ciki manzo Allah yake cewa mutum a gidansa shi ma yana da nauyi, an dora masa nauyi, kuma ran alkiyama sai an tambaye shi game da wannan nauyin da aka dora masa. Yazo Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya koro karkashin sharhin wannan hadisin tunda Bukhari da Muslim sun rawaito shi, yake cewa yazo a cikin hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara yadda a gare shi irin wannan hadisin, amma kari akai sai manzo Allah ya mana kashedi, yace fa'iddu lil mas'alati jawaban, kowa tun yanzu ya tanada amsar da zai bawa Allah idan Allah ya tsaye da shi ranar alkiyama ya tambaye shi game da abin da ya shafi ƴaƴan. ƴan uwa, dole ne mu faɗakar da kanmu akan wannan nauyin da yake kanmu a wannan zamanin, musamman yanzu da gaskiya ta haɗu da ƙarya. Aka samu wasu daga cikin mutane masu ƙarancin rabo, wasu kuma masu ƙarancin ilimin addini, wasu kuma masu ƙarancin imani, wasu masu ƙarancin kulawa, wasu kuma ma asali makiya Allah ne, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da suka shigo suke yakar hayayyafa, suke yakar tara ƴaƴa, suke yakar tara iyali, suke yakar ƙarin aure, suna kafa hujja da kusakuran da mu a matsayin mu na musulmai muke haifar da su a ban ƙasa, wanda kuskuren akwai shi, amma abinda muka kasa ganewa shine wannan kuskuren namu ne ba na shari'a bane, domin da za mu tsaya a bisa ka'idar da shari'a ta bamu, to da sai dai mai inkarin ya zo da wata hanyar da wataƙila da ya faɗi ta ma za a iya gane ta. Amma halin da muke ciki a yau in ka gan shi abu ne na ban tausayi da ban al'ajabi, wanda hatta kai an kusa mu a ƙure mu a kai mu bango, sautinmu ya kusa ya ƙare a daidai lokacin da masu yaƙar hayayyafa suke ɗaga muryarsu da sautinsu, saboda idan suka ce kaza ba mu da hujjar da za mu iya kare kazan nan, kawai dai bisa yaƙini muna iya gane waɗanda ƙiyayyar musulunci ce take sawa suke faɗa waɗannan maganganun. Kai har ta kai ma an kusa a buƙatar da mu izuwa dole wani abin da suke kira zuwa gare shi mu sauya masa yanayi ya dace da tsarin addini, mu ma mu yi kira zuwa gare shi. Yau kwana biyu jama'a na fito daga sulhu a wani waje da safe, an ɗauko ni za mu fito daga layin, kawai wata mata ta zo ta tare mu, don girman Allah ta miƙo mana kati a taimaka mana, ga ɗa a bayanta, ga kati na karɓi kati, me ke faruwa? Ta ce yaro ne yake fama da zazzaɓi, ta karanta wata rashin lafiya da dole ka tausaya mata, saboda haka an rubuta mata test ma kawai naira 2,500, sannan magungunan da ya kamata a siya kafin test an ce naira 4,000. To yanzu dan Allah, in dai har gaske ne, za ka zargi likitan akan me yasa ya rubuta mata wannan maganin? Ko kuma a yanayin da ake ciki likitan ne da kansa kuma zai cire kuɗi aljihunsa ya ce mata je ki siya? Buɗe baki na sai na ce, to bai wa Allah ina baban yaron? Sai ta ce ya mutu ya ban mun, kamar tana zarginsa. Kuma ƙila ya zama da gasken ne ya mutum, amma shi kansa kafin ya mutum bai san ba komai ƴaƴan nasa ba, kuma ba shi da wani shiri na tarbiyyarsu, ballantana shiri na ba su rayuwa wacce take gamsasshiya, Allah shike bada rayuwa kuma Allah shike bada tarbiya amma ya saka sababi na rayuwa mutum ne zai zo ya same ka ya fashe maka da kuka ko kuma ya mararece maka akan cewa matarsa tana da ciki wata takwas bai san yadda zai yi ba to a yanzu da yake kokawa akan bai san yadda zai yi ba wannan ya fi sauki kuma fiye da in ya haifi ɗan ya rasa yadda zai yi da shi to su waɗancan masu inkarin haihuwa suna kafa hujja da waɗannan abubuwan da suke faruwa wanda haƙiƙa suna faruwa za ka ga mutum ya tashi ya fita daga gida ya bar matarsa da 'ya'ya wataƙila ma in ta tanka masa akan babu abin da za a ci a gidan ila maganar da za ta biyo baya wata magana ce da take fassara abin da yake cikin zuciyarsa na damuwa ya waye gari yana jin haushinta yana jin haushin 'ya'yan saboda halin da yake ciki na baƙin ciki in an ba shi haushi ya zo a samsu zai huce saboda yara in sun taso idan aka yi rashin sa'a aka gamu da rashin tarbiyya wato sai kaga suna bin duk wata hanya da za su bi akan ya za a yi su kula da rayuwarsu kaga yaro ya tare ka a hanya a mota a daidai junction yana cewa dan Allah ya turo maka ko tishu ko face mask ko wani abu daga cikin abubuwan da ake sayarwa kaga yaron da ganinsa watakila wani bai fita shekara takwas ko tara ba ko wallahi ko yau wa usalu amamin lafiya da naga wannan kafin karaso nan yaro da in ka ba shi shekaru da yawa shekara tara ka ce ya shekara tara a duniya amma ba takalmi a kafarsa gashi yana taka rana a titi yana cewa dan Allah a taimaka a siya ban ci abinci ba kuma watakila ƙarya yake yi abin da nake nufi da ƙarya yake mai yiwa in ka ba shi kuɗin ba wai abincin yake so ya siya ba kawai so yake tattara 'yan ribar ya kai wa masu kuɗin ya dawo da kuɗin a daidai lokacin da har yanzu bai ci a ce an sallame shi daga gaban iyayensa ba ko me za su tura shi ya yi wajibi ne a ce su za su fara kula da shi har ya fita wannan marhalar a yanzu haka yaron da yake cikin wannan muguwan wanda yake cikin wannan mugun yanayin kana jin ɓatagar ba su iya ɗaukarsa su ba shi wani abin da zai ci abinci ba yi amfani da shi ta wata mugunyar hanyar da za su cutar da ɗan adam ko kuma shi su cutar da rayuwarsa an zo lokacin da ana ba da ƙananan yara haya a yi bara da su kuma mata ka zo ka ga yarinya budurwa ta kai yanzu a ce an fara neman aurenta amma za ka ga an dafo ta ba fa dukkan masu dafa 'yan matan nan wai maharamansu bane ko 'ya'yansu wallahi wasu bala'in rashin kulawar iyayen ne yasa dole su ba da su a fitar da su bara wai don a samu abin da za a kawo musu a ci abinci wani lokacin 'ya'ya su ɗauki iyaye su ɗauki 'ya'yansu su jefa su a tafi wai su je a ji a kai su su yi aikatau in an kai su aikatau ɗin nan ba ruwansu da cewa yaran nan sun san Allah ko ba su san Allah ba ka jarraba in kana da 'yar aiki a gidanka kai mata tambaya in ta kai shekara 12-13 ta kai a ce shekarun balaga ya zo mata wallahi wata bata san Allah ba an tambayi wata kin san Allah ta ce eh yana ina ta ce yana aljanna an ce annabi fa ta ce kanin Allah ne to bata sani ba an koya mata ne watakila an ɗauke ta an kai ta aiki tun tana shekara 6 kuma inda aka kai ta aiki aka ce ta je ta yi ba ta aka ce a sa ta a katu ba su kuma iya aiki take in ta yi ba daidai ba su zage ta ko su dake ta masu kawo 'yan aiki su ma ga zalunci an suka ga ta shekara ɗaya da ta tafi hutu sai su ɗauke ta sai su canja mata gida domin wannan ɗan kuɗin takalmin da ake bayarwa naira 3,000 naira 5,000 kuma su ƙara samun ta a wani gidan duk wanda yake rayuwa da 'yan aiki ya san ana yin haka ba wai tunaninsu ya za a yi a kula da tarbiyyar yaran nan ba to yaushe yaran nan za su taso da imani a cikin zuciyarsu ku fa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai 'ya'yan cikin gidansa ba har 'ya'yan waje ma yana ƙara cakuɗa zuciyarsu da tauhidi waye ce maka ba za a tarbiyyantar da yaro ya mutu akan tauhidi ba manzo Allah ya je wajen ba yahude yaro karami bai balaga ba yana rashin lafiya manzo Allah ya ce masa ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya fada ko manzo Allah ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nar to dan Allah ne zai hana makiya su dinga amfani da wannan maganar suna gasa mana magana har suna kokarin su sauke mu daga kan asalin da muke kai kaga ashe wajibi ne mu faɗakar da kanmu akan haƙoƙin da ke kanmu akan 'ya'yanmu wannan kaɗan daga cikin wato waɗansu nau'o'i ne na damuwa wanda ni da kai duk muna iya gani ba sai an gaya mana za a zo makaranta ba za ka gane ana cikin bala'i ba, sai an ce maka mu dauki misalin Kano, muna da UK, muna da University of Technology ta Udin, muna da Northwest ta nan cikin gari, muna da legal, muna da Sa'ara Tirimi, muna da polytechnic da dukkan bambance-bambancenta, muna da makarantar agric ta Ambata, muna da makarantar administration ta Karaye, bayan nan ko muna da wa'ensu makarantun ma na diploma da NCE da sauransu. To jama'a, sai lokacin da aka ce ɗaya daga cikin makarantun nan sun tashi za su rufe registration, a lokacin ne za ka ga yarinyar da wajibi ne a kan mahaifinta ya nema mata mafita wajen sama mata karatun da aƙalla za ta rayu ta samu nutsuwa da wayewa a kai, ka ganta tana neman wani mutum ne zai biya mata kuɗin registration. Kuma wallahi alladhi la ilaha illa huwa, abubuwan da suke faruwa a lokacin da yara musamman 'yan mata suke neman kuɗin biyan registration, wallahi yanda lahu jabinul insan, in baka sani ba, in kana da budurwa, to wallahi ka bi a hankali. Akwai yarinya da za ta je ta ba da kanta ba dan tana so ba, sai dan kishin wai kar wannan karatun ya wuce ta, alhali akwai wanda Allah ya dora wa nauyin shi ya kamata ya ji wannan masuliyar, in ya mutu, in aka ce ya mutu ya sauke nauyin da ya kamata ya sauke kan ya mutu, to wajibin ya tashi daga kansa ya koma kan waɗanda Allah ya kaddara, inda kuɗi ne da shi za su iya cin gadansa. Mazala suwa ce al'ammu sinu al'ab, in tana in baban yana da wa ko kani, tilas ne ya tsaya ya abin da ɗan uwansa zai yi, ba magana cewa wai ɗan uwansa ne ya haifa shi ma. Shi yasa Allah ya ja kunnan mu akan marayu, wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim, kai ma kai taka tsantsan, kai ma fa inda zaka mutu ka bar ƴaƴanka zaka so a kulan maka da su. Amma kiri-kiri yarinya za ta buga wa mutum ta ce dan Allah ka taimaka min kuɗin registration, ya ce to ni kuma me zaki ba, wata ta yi zuciya ta ki koma masa ɗin. Amma dai kiri-kiri ta ka'an, kuma gashi za ka ga da yawa daga cikin dokokinmu da muke sawa, wannan kuma abin ya shafi shuwagabanni, ya kuma shafe mu da kanmu. Dokoki ne da sai ka rasa wani lokacin kamar babu hikima wacce take cakuɗa da tarbiyya. Wanda ya kasa biyan registration a tsahon wata kaza, to kuma shine zaka ce ka rufe ka buɗe ka ƙara kwana kaza kuma ka ƙara kuɗin registration din, bai fa iya biyan wancan ba. A daidai lokacin da a Niger, a Sudan, a da yawa daga cikin ƙasashen duniya akwai tsarin ka dinga biya a hankali a hankali, ƙarshe dai ba za a baka shahadarka ba sai ka kammala biya. Mu kuma a yanzu haka sai ka zo ka tara ana senate meeting ko ana academic board meeting ko ana wani abu, wani ɗan uwanka ne da kuke tare da shi zai ce a rufe, in mutum bai zo da exam card ba za a bashi ba. Babu rahama a cikin zuci, ba za a yi tunanin mafita ba. Su ma kuma lokacin ka duba sai ka ga kuɗin gudanarwan ne, investment akan abin da shafi ilimi ya yi ƙaranci a ƙasashenmu, shi yasa aka yi gaba aka ban mu. To mu dawo akan nauyin tarbiyyar ƴaƴa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk Allah ya ɗora masa nauyi sai i mutu, lokacin mutuwarsa ya yi, sai aka yi lissafi aka ga ya tauye haƙƙin wannan nauyin da Allah ya ɗora masa, Allah sai ya haramta masa shiga aljanna. Da haka wani yana kallo, ya yi sallar, ya yi azumin, ya yi komai, amma zai zo shiga aljanna, Ubangiji ya ce ba za ka shiga ba, saboda mun ba ka ƴaƴa ka wofintar da tarbiyyarsu. Wajibi ne kamar yadda kake haukacewa wajen neman musu abinci, haka za ka haukace wajen neman musu tarbiyya, da ƙoƙarin tunanin cewa idan ni ban musu abu ba, to me ce ce makomarsu, sun na gina imaninsu a kan haƙuri da iya abin da suka samu, ko kuma to ni kuma ya zan muku, ku zo ku ɗauke ni ku je ku siyar in kun ga dama. Ka gaya wa yaro haka, aka ba shi damar ya la'ance ka ko ya tsine maka ko ya ji haushinka a cikin zuci. Shi yasa tausayi ya yi ƙaranci, musamman kuma in ka je ka duba rayuwar 'ya'yanmu talakawa a yanzu da aka shigo irin wannan duniya, wallahi da yawansu ba sa jin tausayin iyayensu, kuma laifin iyayen ne. Saboda asali uban bai reni zuciyar ba, ya dafa ta ya yi mata ban ruwa a kan tausayi, a'a kawai shi kenan, inda akwai akwai, in babu sai baƙan magana. dama babu wasu abubuwa da suke ƙara nuna ƙauna da soyayya a cikin ta'amulin mu da iyayen da ƴaƴan namu. A Samarkandi a cikin Tanbihul Ghafirin, ko da yake littafi ne da Imam Az-Zahabi ya ce yana cike da hadisai mawdu'ai masu tarin yawa, to amma akwai kissoshin da in sun tabbata za a iya ɗaukar izina da su. Samarkandi ya mutu shekara ta 373, malamin ƙarni na huɗu ne. Ya kawo wata kissa ba ta isnadi, amma a cikin ta take da wato izina. Wani mutum ya kawo ƙarar ɗansa wajen Sayyidina Umar, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Ya ce masa, ya Amirul Mu'minina, ɗana ya bijire min, ba ya yi min ɗa'a. Sayyidina Umar, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya ce a kirawo ɗan, aka kirawo ɗan. Ya ce masa, kai me yasa ba ka yi wa babanka ɗa'a, bayan ga abin da Allah ya ce. Sai ya ce, to ya Amirul Mu'minina, shin ba ni da wani haƙƙi ne a kan ubana? Shi kaɗai yake da haƙƙi a kaina? Sayyidina Umar ya ce, kana da haƙƙi mana. Ya ce, me haƙƙin? Ya ce, na ɗaya dai ya zaɓa maka uwa ta gari, na biyu kuma ya zaɓa maka suna mai kyau, na uku kuma ya koyar da kai ƙur'ani, sanar da kai ƙur'ani. Ya ce, to wallahi Amirul Mu'minina, mahaifina bai yi ɗaya daga cikin ukun nan ba. Na ɗaya dai da ya tashi sai ya je ya auro baiwa, wanda idan ka auri baiwa in tana da Ubangida, duk abin da ka haifa, duk abin da wannan baiwar ta haifa na Ubangidan ne, kuma shi ma bawa ne. Da haka za a iya gadarsa, za a iya sayar da shi. Ya ce, to kaga na farko bai mun zaɓe ba, shi yasa shari'a bata kwaɗaitar a kan mutum ya auri baiwa ba, sai da sharaɗai masu yawa. Mallam yastati minkum qawlan, an yanki halmusanati, sai wanda ya buga bai iya samun yadda zai auri ƴa ba. To fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat. To shi ma kuma Allah ya saka ƙa'idoji na ɗaya, fankihunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna izuwa ƙarshe. To ya ce, to kaga na farko bai zaɓa min uwa ba, sai ya zaɓa min baiwa. Ya ce, na biyu kuma da ya tashi sa min suna da aka haife ni, sai ya sa min ju'ula, kamar bushiya kenan. Ya ce, ni ake da irin wannan sunan, kunya ma nake jin shiga cikin jama'a a ce yanzu na an faɗi wannan sunan. Ya ce, sannan wallahi bai taɓa koya min harafi ɗaya na Alƙur'ani. Wataƙila kuma yanzu ya ga ɗan ya kai munzali, ya ɗan samu abin da ya samu, kuma yana so ɗan ya waiwayo ya kalle shi. Sai na Umar ya ji, ya ce, kuma ka kawo ƙararsa wurina bayan kai ka fara yi masa uƙuƙi, kai ka fara tauye haƙƙinsa, sannan kuma ka ce yanzu kana neman haƙƙinsa, haƙƙinka a kansa. To ƴan uwa, wajibi ne mu sake zabura a kan haƙƙoƙin ƴaƴanmu a kanmu. Wancan karan mun sharhi a kan haƙƙi na farko, shi ne mutum ya zaɓa wa ɗa uwa. Kuma mun faɗa a cikin zaɓen uwa, wajibi ne lokacin da za ka auri mace, a cikin zuciyarka ka sa ran samun ƴaƴa da ita, domin yana ɗaya daga cikin manufofi masu kyau na aure. Amma fa a sani ƴaƴan da za ka tashi tsaye ka kula da lafiyarsu, ka kula da ƙwaƙwalwarsu, ka kula da tarbiyyarsu, gwargwadon abin da Allah ya baka. Allah bai ce sai mai kuɗi ne kaɗai zai ci nasara a tarbiyya ba. Wallahi, ko ba ka da komai, ba ka da kuɗi, muddin kana da tsarkakakkiyar zuciya kuma kana da hattara da kulawa, Allah zai taimake ka akan tarbiyyar ƴaƴanka. Amma ka zo ka haifi ƴaƴa, ka haifa wa al'umma alaƙaƙai, sai dai ka sake su cikin al'umma, wani ya zama ɓarawo, wani ya zama ɗan iska yana lalata ƴaƴan mutane, wani ya zama wato nauyi akan jama'a, sai dai ya ji su yana roƙarsu. Ai, ba su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba. Kuma za a san bai tarbiyyantar da sahabbansa akan su, tarbiyyantar da ƴaƴansu akan haka ba. Kuma ba a taɓa samun wani wanda ya haka a cikin sahabbai ba, ba a taɓa samun wani wanda ya haka a cikin tabi'ai ba. Za ka ga duk mutumin da ya lalace, to ta wani wajen lalacewar ta zo masa. Kuma a ciki mun yi bayani hatta akan mutanen da suke kashe ƴaƴansu tun kafin a haife su, saboda tsoron talauci. Wanda a yanzu za ka ga mutum yana da hali, yana da kuɗi, yana da damar da zai iya tsayawa akan tarbiyyar ƴaƴansu, to amma tsoro ya shiga cikin zuciyarsa, sai ya munana wa Allah da to, in ma an samu cikin sai ce a je a zubar. Wanda kuma zubar da ciki baya halatta sai da sharaɗi na wani uzurin da shari'a ta yarda da shi, kamar a tabbatar da cewa ɗan ba zai zo da rai ba, ko ya mutu a cikin ciki, ko kuma in ma za a haife shi likitoci sun ba da rahoton cewa ba zai yiwu ya zo da rai ba, kuma za a iya samun matsala wajen haihuwar tasa. Ko ko kuma ita uwar za ta iya rasa ranta to tunda ita yanzu tana da rai gwanda a zubar da cikin nan ko kuma wani uzuri da aka bijiro da shi kotun musulunci ko teburin malamai suka tattauna suka kalle shi a shari'ance ya halatta a iya zubar da cikin amma daukar mataki na kin haihuwa shi kuma yana komawa zuwa ga niyyar mutum idan misali niyyar tana da alaka da wani abu da shari'a ta yarda da shi kamar misali matan nan an mata operation an kare mata to kuma akwai yiwuwar yanzu in aka ce ta sake daukar ciki za a iya samun matsala sai a dau matakin kar ma ta dau ciki to wannan ba muna nawa Allah zato bane kokarin inganta lafiya ne kuma wannan shari'a ta yi kira zuwa ga wannan ana cikin wani uzuri ne yanayin rayuwa ko dai yana kasar da ba tasu ba ko garin da ba nasu ba wanda tara ƴaƴan barazana ce ga tarbiyyar ƴaƴan ko barazana ce gare shi yayi tunanin cewa to da a ce Allah zai ɗayan masa da haihuwa a yanzu zuwa lokacin da zai dawo inda zai iya sakewa to da babu laifi ko wata kila kasar da ya je ma an ce masa to iya ƴaƴan da za a baka dama ka zauna da su ƴaƴa biyu ne ko uku ko kuma wajen yi musu takadda ma wani bala'in ne to ba za ka ce na dogara ga Allah ba wannan ba tawakkali ba ne sai ka dakatar da haihuwar zuwa lokacin da za ka samu dama ko kuma ana cikin wani yanayi na rayuwa wanda a hankalce duk wani mai hankali zai iya kallon wannan yanayin ya ji rashin haihuwa a irin wannan lokacin shine maslaha ba wanda muna nawa Allah zato da tunanin cewa ni ka abin su in kasa tarbiyya ba ko yanayi na talauci ko yanayi na kunci ko matsi ko wani abu makamancin haka shi ma a shawarci masana ilimi su duba yanayin su tabbatar da gaskiyar al'amarin sai su ba da shawara su ito gaskiya wannan inda za a nemi bu'i daga Ubangiji kuma a dakatar da haihuwar zuwa wani lokaci kaga ba wai an tsaye da haihuwa ne a cikin zuci ana ganin cewa bai kamata a haihu ba to wannan shi ma zai zama babu laifi to amma kuma da zara an haifi ɗan to kuma nauyi ya hau kan iyaye wajibi ne su kula da wannan nauyin a kamar yadda na faɗa sai dai mu dinga tsakura lokaci bayan lokaci yau dai mun faɗakar da kanmu ne akan wajibi ne mu tsaya mu san haƙƙoƙin ƴaƴan namu da suke wuyanmu domin mu iya ƙoƙarin sauke wasu daga ciki in Allah ya ba mu lokaci kuma za mu dinga ɗaukar haƙƙoƙin a hankali har zuwa lokacin da za mu san su gwargwadon iko ya Allah ka tsare mana imaninmu da na zuriyarmu Allah ka hana mu shiga wuta ka hana zuriyarmu shiga wuta ya Allah ka gyara halayenmu Allah matsi da muke ciki na rayuwa wanda ya janyo taɓarɓarewar tarbiyya Allah muna roƙonka ka gyara mana ya Ubangiji mun gaza ba za mu iya ba Allah ka gyara mana Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka gyara mana ya Allah muna roƙonka duk wani wanda yake ƙoƙarin tarbiyyantar da iyalinsa ya zama yana da ƙarancin abin da zai iya ba su tarbiyya wadatacce ya Allah ka wadata shi Allah kuma ka iya masa ka taya masa Allah duk wanda yake da wani ɗako makusanci da ya fandare Allah ka dawo mu da shi kan tarbiyya ya Ubangiji Allah ka raba mu da shaye-shaye wanda suka fada cikin matsala ta shaye-shaye Ubangiji Allah ka ganar da su ka shirya su Allah karuwanci da yayi yawa da ayyuka na asha Ubangiji muna roƙonka ka rage mana su wanda suka tsunduma a cikin irin waɗannan matsalolin in matsi ne yasa suka shiga ciki Allah ka wadata su ka dawo mana da su idan kuma san zuciya ne da san da bin shedan ya Ubangiji muna roƙonka ka sa su ƙarfin zuciyarsu su ƙarfin shedan Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka suturta mu Allah ka karɓi tubanmu Allah ka gyara mana halayenmu ya Allah muna roƙonka mai mutumman musulmai Allah ka gafarta musu ya Ubangiji wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu ya Ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu mu kuma in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Ubangiji muna roƙonka halin da ƙasar mu take ciki na taɓarɓarewar tsaro Allah ka maganta mana dukkan jahohi da bangarorin da suke cikin barazana ta tsaro Allah ka fitar da su daga cikin wannan yanayi mu kuma da Allah ya tsare mu Allah ya ci gaba da tsare mu Allah ya tsare mana rayukanmu da imaninmu da tarbiyyarmu da dukiyoyinmu ya Ubangiji shugabanninmu da ka danka musu amana ta kula da mu ya Ubangiji Allah ka taimake su wajen sauke nauyin da yake wuyansu masu kokarin su zalunce mu Allah ka hana su wanda kuma ya kafe akan sai yayi zalunci to Allah ka saka mana akan zaluncin da ya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah